ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin nufatansa da horewansa ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 12 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na shekara 1446 wanda aqida miladiya yau 15 ga watan 9 shekara ta 2024 wanda wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas domin ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka Mufsidatul Qulub. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muke karantawa, ya kuma warkar da mu daga miyagun cututtuka na zakata wanda muke karantawa, wanda muka san su ma da wanda bamu san su ba. Muna fatan Allah madaukakin sarki yayi mana muwafaka. Azama ta ƙarshe idan ba ku manta ba, mun gama ƙididdigo misalai da malam ya bada na attaraf, misalai da malam ya tarattafo su akan abin da ake nufi da sharhuliya da holewa da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya, wanda kuma a baya can mun ji irin haɗarin su da irin bala'in da suke jawo ma ɗan adam a duniya da lahira. To yau inda za mu tashi shine asbabu taraf, dalilai waɗanda suke kawo wannan muguwar ɗabi'a ta attaraf. Sai dai kafin mu shiga zuwa ga karatun littafi kai tsaye, mai amfani da wannan dama mu jajanta ma ɗan uwa Malam Muhammad Sani, injiniya kuma na'ibin wannan masallaci wanda aka ɗauke masa motansa a shekarun jiya. Ya tsaya yi sallan isha'i a wani masallaci, ko da ya fito ba mota ba dalilinta. To muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya maida masa da mafi alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya bashi haƙuri ya bashi dangana, Allah subhanahu wa ta'ala ya lallashe zuciyansa ya sanya wannan ya zama guzuri gare shi duniya da lahira. Idan ba ku manta ba, kwanaki kaɗan ma kamar sati uku da suka wuce, shi ma Dr. Abdullahi aka ɗauke mata motarsa, ya tsaya sallan maghrib shi ma a nan ɗan kumbu, kafin ya fito an ɗauke mota. To kaga abin ya juyo sosai. Wannan yana alamta mana cewa duk ni'iman da Allah ya baka ka tsaya ka tarairayi abinka. Dama dai can mun sani cewa idan zaka shiga kasuwa ko zaka je banki ba a zuwa da babur, sai dai in zaka je da mai gadi. To yanzu abin ya hada da har mota, abin ya hada da mota, kaga fitinan karuwa take yi. Kuma cikin abin da ke haifar da haka din yana da alaka da karatun yau, cikin miyagun tasirin da ke haifar mana da wannan akwai dogon buri da mantawa da mutuwa, wanda ke shine gaban farko na karatunmu na yau. Kamar yadda malam ya kawo, sai mun sanya tsoron Allah, mun sanya haƙuri a cikin zukatanmu. Duk wanda aka ɗaukan masa abinsa ba zai ji daɗi ba. To me kake tsammani kai kuma in kai kaje ka ɗaukan ma wani, shi ya kake jin zuciyarsa za ta kasance? Wani ya tattara littattafansa, wani ya tattara takardunsa, wani ya tattara abubuwa masu amfani sosai na rayuwarsa, ya je ya sanya su a mota, an zo an tafi da mota ba tare da tunanin wani hali zai shiga ba. Kaga babu shakka mai irin wannan hali ba zai gama lafiya ba, domin Allah ya isan mutane kullum, yana da kuma Allah ya isan mutane da irin zaluntan da ya ma mutane. Da haka mutum ya taka tsantsan kare fada cikin irin wannan bala'i. Allah ka shiryatar da mu, su kuma waɗannan ƴan uwan da aka jarabce su, Allah ya ba su haƙuri, Allah ya maida musu da mafi alkhairi. To malam ya ce asbabu taraf, dalilai wanda suke kawo wannan ɗabi'a ta attaraf. malai ce asbabu tarafi kasiratun, yace dalilan da suke kawo wannan muguwar dabi'a ta at-taraf suna da yawa. Minha yace daga ciki, ko wa minha daga ciki, awwalan yace abu na farko ulul amal wa nisyanul maut, dogon buri da kuma mantawa da mutuwa. Dogon buri, mutum ya sha tafi cikin sa, tsawon shi ya wuce kansa, saurin shi ba wurin zuwa, yana son ya tara, yana da burace-burace a rayuwarsa, wanda yake kila sai ya mutu da shekara 40 ko 50 ma ko 70, kila waɗannan abubuwan ba za su tabbata ba, amma ya shawo ta da yawa. Yana hararo manya-manyan gine-gine ne, yana hararo manya-manyan motoci ne, yana hararo abubuwa mabambanta, kila har yi rayuwarsa ya mutu ma Allah bai kadar zai samu waɗannan abubuwan ba. To amma dai ya riga ya kimsa a cikin zuciyarsa, su ne fafutukansa, su ne manufofinsa, faɗi tashin rayuwarsa duk aka yi ki, ya za a yi kuɗi, ya za a yi mulki, ya za a yi samu babban gida, ya za a yi sani gidan gona, ya za a yi samu kaza, ababen da yake gani ana facaka da su a duniya, to zuciyar shi ta makalkale musu ba tare da lissafin mutuwa a tsakani ba. Duk iyayen da ka kai ga kwaɗayinka na wani abu a duniya, idan ka tuno cewa mutuwa na iya zuwa ta shiga tsakankaninka da wannan abin, sai ka ji abin ya zube maka, sai ka ji ka rena abin. Duk yadda kake jin yanzu burin sa riga mai tsada, kana tunawa da cewa akwai mutuwa, waɗansu ma sun sanya irin wannan rigan amma sun mutu yanzu ba ambatansu, sai ka ga sa riga mai tsada ya zube maka, sai ka ga ka ɗauki sa riga mai tsada aikin banza. To su waɗancan matsalan da suka faɗa shi ne ga dogon burin, kuma kwata-kwata ba mutuwa a cikin lissafinsu. To matsalan a ce yau mutum ya manta da mutuwa, ai babu yadda za a yi mutum ya manta da abin da Allah ya ɗan farar da rayuwa da shi, har sai in ta kai ga ya iya mantawa da Allah ɗin da ƙudurin Allah. Da haka duk wanda ya manta da mutuwa ya manta da Allah ne gaba ɗaya, ya manta da isa da iko na Allah. Kaga yanzu ga an ce maka an zauna da mutum, an kwana da shi, an tashi da shi, amma kafin azhar an yi sallan janazansa. Duk wanda yake tunanin Allah yana da wannan cikakken ikon, babu yadda za a iya manta da mutuwa. Kuma kana iya kana fassara ta a kanka, domin me? Domin kaga ta shallake ka, ta je ga makusantanka da yawa, ta tsallake ɗa ta ɗauki uba, ta tsallake ‘ya ta ɗauki uwa, ta tsallake ka ta ɗauki wa ko ƙani, ta ɗauki makwabci, ta ɗauki wani makusanci, kai karan kanka ka san wata rana za ta tsallake wasu ne ta dawo kanka, tunda kai ma ta tsallake ka ta faɗa kan wasu. To amma wanda ya raskana daga Allah, wala takunu kallazina nasallaha, wanda ya manta da Allah, to duk wani aiki ne Allah ma yana iya mantawa da shi. Sai ya manta da aikin Allah na yuhyi wa yumit, sai ya manta da aikin Allah da sunan Allah na Al-Qadir, da aikin Allah ko kuma ainihin sifar Allah ta ƙudura da irada da mashi'a, duk sai ya manta da shi. Sai kaga mutum yana rayuwarsa ba lissafin mutuwa, sai dai burace-burace marasa iyaka. Inda a ce za ka buɗe wannan burace-buracen nasa, to ƙila in ka fara jera su, ƙila sai ka kai bahar maliya, ba su ƙare ba saboda tsawonsu. To wannan abu shi ne babban abin da ke jefa mutane cikin attara. Kuma kamar yadda na taɓa yin bayani a baya, abin takaicin, akwai wanda yake shi bai ma samu duniyan ba, amma zuciyarsa akwai taraf ɗin a ciki, zuciyarsa ta riga ta cakuɗe da ƙyale-ƙyalen duniya da ƙawace-ƙawacenta da adanta, yana nan yana ta cizon yara, yana ta ƙwafa, inda zan samu dama ka nima da ni kaza, ai na shirya wani dil, in dil ɗin nan ya samu, ai ina nan na ta samanin a gaba,
ina nan in ma ne ina ta fashe yana nan ba dukiyan ba duniyan a ƙasa amma an tozarta zuciyarsa dan an dan farata da duniyar tana nan burace burace ne kawai a cikin ta wanda kuma ba su da hakika me yi wakila idan da a ce ya koma kasuwa ne ko ya koma gona sai ce ina sa ran in akai girbi zan samu buhu kara kaga wannan kyakkyawan zato yake ma Allah ya san irin abin da ya shuka abin da ya zuba a ƙasa ya san irin dauniyan da ya ma gonan sa ya san irin yadda ya bada lokaci ya fita ya je ya bincika kasuwa ya siyo haja ya san inda take shiga ya san riban da ake ci in ya kyautata zato ga Allah ya ce na siyo wannan 100 ina fatan in ci 150 sai a ce yake tawon zato ga Allah amma abin babu hakika zuciyar ce kawai tana nan ana ta'azzartar da ita da irin burace buracen da yake ciki burace buracen da ba su da wata hakika to sannan kuma ga babban matsala ya manta da mutuwa da haka ya manta da Allah ya manta da kudiran Allah da isansa ballantana yi tunanin cewa ina ma iya samun duniyan yau din ne in na samu duniyan kuma Allah ya halakar da ni ko Allah ya kashe ni ban ma amfana da duniyan ba to ya manta to kenan kaga zai ta fangamfan ganye ta faɗi tashi ya ta'azzabtar da kansa yana wahalar da kansa din ya samu duniya din shi ma ya samu ya faca kaya haska wallahi ɗan uwa waɗannan al'amura akwai damuwa a kansu musamman in kai da akari da irin yadda muke rayuwa a Najeriya zaka irin wannan rayuwar muke yi da dama daga cikin talakawanmu ba tsoron Allah da gudun duniya ne ya jefa mu cikin ya zaunar da mu a cikin halin talauci ba galibinmu kowa na fatan ya samu dukiya mare gaba ya facaka to amma dukiyar ta ki samuwa idan kaga mutum na cin hanci da rashawa office dalilin kenan kuma yau shekaran shi kusan 30 yana aiki a office ana bashi cin hanci har yau bai arziki ba ko gaya mun wani jami'in tsaro da ke tsayuwa akan hanya ana bashi 100, 200, 300 wanda kuka ganshi ya ci aniyar sana tuba alhamdulillah yau shekara na kusan 25 ina cin hanci da haka yanzu yau na koshi na dina na tuba ka taba ganin wannan in ka fara baka bari baka koshi in ka ce mutum ka ji tsoron Allah sai ya dauke ka wawa mahaukaci wai a wannan rayuwar ne zai ce in ji tsoron Allah kar in yi banna kar in yi cin hanci kar in rashawa to kaga abin da ke damu muke nan a wannan kasan gashi abin da muke so na azzikin da walwalan bai tabbata ba amma zukatanmu kullun suna nan cikin azabar yadda za mu samu walwalan nan da facakan nan kuma bai samu ba kuma mun manta da mutuwa to wannan wata irin rayuwa ce jama'a muke ciki shine malaika abu na farko kenan saniya ne ce abu na biyu at-taqalidul a'ma makantacciyar biyayya ta kalidanci makantacciya makauniyan takalidanci da muke yi wa ta'assuru bil mujtama'i alladhi ya'ishu fihi al-insan da kuma irin yadda ɗaiɗaikun kuma muke tasirantuwa matuƙa da irin society da irin society da kake rayuwa a ciki wannan yana ba da gudunmuwa matuƙa wurin jefa mutane cikin tara irin society din da kake rayuwa a ciki to sai ka ga muna yawan tasirantuwa da ita kila an fahimta abin takaici jama'a zaka ga galibinmu idan ka shiga cikin yan facakan duniya sai kaga kai ma kana kunyar rayuwa wacce bata kai wannan daraja ba in suna sa kaya mai kyau ana nan kai ma sai ka tasirantu kai ma kaya masu kyau kake so kar kasa ba ko ba kula da wannan matsalan ba har matsalan nan kuma gashi tana so ga kowa yanzu kudin nan da kuke zaune a masallaci kuna sauraron karatu idan da kwa samu wani limami na ku talaka bai da komai rena shi zaku me laifin shi talaka ne bai da komai ku da kanku ne zaku rena ɗan kayan ku ba wani ne zai zo daga Abuja ya sa ku rena wannan limamin naku ba idan yayi magana ba lalle ku saurare shi ba in ya bada umarni ba lalle ai wutar ba yana iya zuwa yace ai kaza wani yace ba za a yi ba ko ba a samu wannan amma idan ya zama limami mai kuɗi ne sai a tabin shi sau da kafa to yanzu wannan matsalar nawayi wannan yana gaya mana ɗabi'an mu ne a cikin masallatai wai lalacewan har ta kai ga wayar al'umman mu wai in kana so wai ko wa'azi kake so kai wai a saurare ka wai sai ka sa riga mai kyau wannan abina ban al'ajabi yadda al'umman mu ta lalace haka a baya mun karanta ai ba a ce ka zauna cikin kazanta ba ba a ce ka zauna cikin kaskanci ba amma ka zama tsaka tsaki to sai ya kasance idan wani malami ya zo zai karantar da al'umma yana da buƙatun sai ya yi shiga wanda ko dai bai ɗaran ma duk galibin wanda suke gurin ba to aƙalla dai yana daidai da mafi sama a cikin mutanen to a wannan lokacin ne sai malami ya karatu sai a saurara to wannan wani irin lalacewa ne ya samu al'umman nan gashi yana ta'azabtar da mu kuma har yanzu ba mu ji daɗi ba yana ta azabtar da mu jama'a yana ta wahalar da mu da mun ɗauki komi akan al'adar ta yadda take yadda Allah ya gina ta riga ba ita ce ma'auni ba riga ba ita ce ma'auni ba mota ba ita ce ma'auni ba mu ɗauki mutunci da kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala ita ce ma'auni na girmamawa ko na rashin girmamawa mutumin da aka san shi mutumin kirki yana zumunci yana taimako yana sakin fuska yana nasiha yana girmama manya yana tausaya ma ƙanana yana nufin society da alkhairi zai kirfa me yayi zai zama alkhairi ga society ya kawo musu ko sun sani ko ba sani ba ya je ya tafa fitaka don ci gaban matafa da ƴan mata hana zaman banza tsaftace muhalli yanzu ga wani mutum duk yana da wannan ɗabi'a to mu ɗauka yanzu wannan mutumin shi ne babban mutum shi za mu girmama amma in ba shi da kuɗi wannan mutum banza ne in kuma da ka samu banzan ya zo na banzan wanda yake ƙila ya gama baba kere a dukiyanku ƙila ma mazinaci ne ƙila ma an san shi mummunan ɗabi'an bin maza yake yi duk an san irin wannan amma inda zai zo a mota mai tsada ya sa riga mai tsada to za ka mutunta shi ne ka kyale wancan na Allah wannan ina gaya mana irin ɗabi'an mu ne daga masallatan mu ya fita ya kuma shiga cikin angoyi mu kuma haka muke rayuwa a yau da haka meye darajanka kawai me ka sa wata irin mota ka hau wani irin gida ka yi to a lokacin nan sai ka samu masu girmamawa masu mutuntawa in kai sallama kafin ma ka gama assalamu alaikum wani ya amsa maka sallama kana as wani ya ce wa alaikum assalam amma ka kuskura ka zama talaka assalamu alaikum suna can suna tafiran su sai kila an ka wuce ne wani ya ce ga wani ustazu ce ina ta muku sallama to kun ga yadda muka maida kanmu wannan ina ga mana abin da mu muka maida kanmu ne fa yanzu matsalar ta tashi akan ƴan duniyan ta dawo kan mu talakawa ta tashi daga kan talakawan ta koma kan malamai kuma kowane malamin ya san cewa in ba shi da irin wannan to ba ma za ku kalle shi ba za ku saurare shi ba wallahi wannan abu ta fani damuwa da sanya damuwa a cikin bukata to shi ne nan malai ke mana magana cewa at-taqalidul a'ma makantacciyar biyayya wa ta'assur bil mujtama'i alladhi ya'ishu fihi al-insan da irin yadda muke tasirantuwa da society da yanayi angoyi da garuruwan da muke rayuwa ce malai ce fa hunaka kafirun minan nasi in ma'atun yuqalliduna ghayrahum taqalidan a'ma yace akwai da yawa daga cikin mutane in ma'at daga imma'a ne ma'anin imma'a shine mutumin da yake mai raunin ra'ayi wanda ba shi da ra'ayin kansa shi kawai duk inda ta buga mishi kawai can zai suka ce ma asalin kalmar imma'a ma'ananta ana ma'aka ana ma'aka sai aka shigar da wannan nunin din ana na din sai aka shigar da ita cikin ma'aka sai ya zama mai nukan ana ma'aka sai ya zama aka yi kasaran alhamdan sai ya zama imma'a imma'a me ma'anar imma'a ana ma'aka kowane kare da doki in ya zo zaka ce ana ma'aka ina tare da kai kowane kare da doki ya zo ina tare da kai mutumin da ba shi da ra'ayi baya lissafi baya auna komai kawai shi me ya ma'aunin shi yanzu waye ya zo gaban shi idan ɗan siyasa ne ya zo zai ce ana ma'aka idan wani babban jami'in gwamnati ne ya zo zai ce ana ma'aka idan wani mai kuɗi ya zo ana ma'aka idan wani ɗan ƙwallo ya zo ana ma'aka idan wani ɗan sharholi ya zo ana ma'aka shi ba shi da katamammar ra'ayi Allah ya uwa in kuka kalli rayuwar da dama daga cikin ƴan Najeriya haka su da dama yanzu nan idan da aka kulle wundunan nan da kofofi a ce kowa sai ya faɗi manufarsa cikin sentence uku zuwa biyar me ye manufarka a rayuwa me kake son ka cimma me ye manufarka a rayuwarka me kake son ka cimma kawai shikenan a lokacin ne wani zai fara kila wani mai wayau ya ce mutum ya shiga aljanna mai wayau ke to mu kyale maganan yanzu ba mu kai lahira ba tukuna a duniya muke yanzu mai manufanka ne kake son ka cimma mai manufanka ne kake son ka cimma na tabbatar yanzu ga yanzu zukatanmu da yawa tana ta sassaƙawa kar a nuna wani a ce yanzu faɗa ya tsaya sai ya tunani to wannan yana nuna mana me yana nuna maka me ne kenan muna rayuwa ne kawai a rife ba mu da wata manufa ba wani katamamman abin da muke son mu cimma a rayuwa shi yasa sai ka ga wani ya ce maka ha to ni yanzu kawai bari in koma siyasa to ya koma siyasa to wata jam'iyya zaka yi sai ya ce maka ga jam'iyyar gwamnati ita ce jam'iyya mai ci ai to me ye manufofin jam'iyyar wallahi da dama ƴan siyasunmu ba su ma san manufofin jam'iyyun da suke cikinta ba don haka siyasan ba wai ana yin ta na aƙida ba ce ba wata aƙida a ciki kawai aƙidan a kai ga madafin iko aƙidan me za a samu shi yasa sai ka ga wani ya ce maka yau yana jam'iyya kaza gobe sai ya koma jam'iyya kaza jibi sai ya dawo ya yi radda a siyasance ya bar wannan jam'iyyar jibi kuma sai ya sake dawowa a ce za a yi rushe wankan sarki ya ce ai dama mun dawo gida ne akwai mutumin da fa yana iya yin jam'iyyu huɗu biyar fa kowace daga cikinsu ma shi bai masan manufanta ba kawai shi dai yanzu kai mu ƴan siyasa ne wasu ƴan siyasa ne wasu gugugugun ƴan siyasa ne amma ba manufa bai san ma abin da yake son ya cimma ba babban abin da yake son ya cimma wanda zai iya faɗi shine zan yi ne don in samu zan samu ne don in ci gaba da yi kuna ganin galibin ƴan siyasa mu manufansu ta wuce wannan zan yi ne don in samu har wani ya ce maka komi fa ana yi don samu wallahi akwai abin da yake ba don samun duniya yake yi ba zai ce maka kawai ana yi don samu da haka yana yi ne don ya samu to yanzu in ya samu fa ya samu ne don ya ci gaba kololuwan manufan ke zo ka samu wani mai jam'iyya ka ce to me da Allah gaya mani menene dokokin jam'iyyan bai sani ba ballantana ce to an saba musu to daka tunda an saba musu ne kuma ga manufa ta bari in fata ba wannan to ko a muye mu dinnan haka muke galibin mu yanzu ba mu san wani aboki ya kamata mu yi ba abokin mu kawai ma'aunin shine waye za mu yi abota da shi mu samu shikenan in dai zaka samu to wanda zaka yi abota da shi na kirki ka ga wannan matsala ce to shine malam yake cewa daga cikin mutane akwai mutane da yawa din ma'at haka suke ba su da ra'ayi kawai su suna kadawa ne duk inda ta kada musu yukalliduna ghayrahum taqalidan a'ma suna taqalidanci da wanda ba su bane makantacci makantaccen taqalidanci makantacci wala ta'ammaluna fi af'alihim ba sa kirfa aikace aikacen da waɗancan mutanen suke yi hallaha hawwun minan nazari wal aqli amla abinda wancan ke yi shin yana da rabo a cikin nazari wato akwai hankali a ciki akwai hangin nesa a ciki ko babu ba yi da wannan ma'aunin kawai akwai in dai akwai dukiya a wurin to shi ma zai akan haka wani ke bin masu sarauta da yawa ba kallon yanzu mene hakimi ke yi shin abin nan akwai hankali akwai kirfa abubuwa akwai hangen nesa ba abin da ya dame shi da wannan kawai dai za a rika bashi kaza shikenan shi ma zai ji malaci wa kama yuqal yace kamar yadda ake fadi cikin maganganu na masu hikima suna cewa rabbul insanu an yakuna ibnu bi'atihi dan adam mutum yana son kullun ya zama dan society wancan mutumin da ba shi da manufa ke kullun yana son ya zama dan society meye ake yayi a society meye ake yayi shi ma haka yake so shi ma shi cikin ne shi yasa abin da bai taba burge ni a duniya ba kenan wai a ce ana yayi ko ne nin yin zan yi abu ko a gidana ne aka ce to ai yanzu shi ake yayi to ba zan yi ba ai ba yayi ake yi ba bukata ake yi yanzu riga kana sa wanda za ta yi maka dadi ne ka ji dadin sa ta ba maganar wanda ake yayi ba ko da an daina yayin ta amma kai kana jin dadin ta me ai kuma ko da ana yayin ta amma kai baka jin dadin ta to me cin nasara a ciki ana yayin wannan rigan amma kai kuma in ka saka baka jin dadin ta sai ka azantar da kanka sai ka sa sai ka hutar da kanka to shine yake cewa nan haka mutane suke fadi cewa yaragabul insanu an yakuna ibnu bi'ati kowane mutum wai yana son ya zama dan society irin yadda ake a society shi ma haka sai ya ce wa hadhihi bi'a mali'atun bil barzakhi wat tarak kuma in ka kalli society mu da yawa zaka ga ta cika bil barzakhi fataka watara da hotsakoli yako da holewa wala budda an yaki ba hadhihi albi'a to in dai mutum fa zai zama dan society nan to shi ma dole ne sai yayi rayuwa irin na wannan society fa yusrifu fi ta'amihi sai mutum ya koma yana fataka yana banna a cikin abinci wa sharabihi da abin sha wali ba su yi da tufafi wa sakanihi da wurin zaman sa sai ka sanci shi ma mutum ya zama dan sharholiya in zai ci abinci sai an yi banna in zai sanya tufafi sai an yi banna in zai gina gida sai an yi banna duk abin da za a yi sai an yi banna an yi fataka kamar yadda muka karanta a gaban da ta gabata wale shi qad ya kharaju al amru min hadd al taqlid ila janib al mubahat wal mufakhara yace akwai mayuwan al'amarin ma ya daramma wai mutum kawai yana ta kalidanci da society shi sai kaga ya koma kawai alfahari da nuna isa al-mubahat shine nuna isa wal mufakhara da alfahari kawai ya za a yi ya samu abin da zai fito ya kecere ni ya taka wani alfahari akan wani ya nuna mu wani ya fi karfin shi to sai ga al'amarin ya koma wa kullun yuridu an yafuza ala sahibihi fi hadha aljani sai kaga kowane mutum an koma rigi-rigi kowa yana son ya daramma dan uwansa ne akan wannan babin in riga wani ya samu sai wani ya tunanin zai je ya samu wacce tafi ta tsada in waya wani ya rike sai wani ya tunanin shi kuma zai je ya samu modern din wannan wacce tafi ta tsada in mota ya siya shi kuma sai ya siyo modern da tafi ta tsada to haka nan zaka ga rayuwa ta koma abin nan rige amma cikin duniya da kyalkyalanta duk al'umman da ta koma wai kyalkyali a cikin duniya da abin da ke cikin ta to wannan al'umman ta mutu ta bani ta lalace daidai lokacin da yake in ka samu wanda ya fi kowa kwarewa a cikin likitanci a harkan zuciya ko a harkan kwakwalwa ko akan harkan cututtuka irin na mata ko cututtuka irin na yara ko cututtuka irin na kashi to idan ka auna kila a garin ko a society ka dauka a anguwan su kila in kana tunanin bar ka samu masu kyan riga kila shi ne mutum na 200 ko 300 ko 400 zai zo gashi kuma Allah ya bashi ilimi mai yawa kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi ka dubi galibin ka dubi professorshi zuwa ga professor ba ta riga yake yi ba kai ne kake da bukatuwan riga shi professor ba ta riga yake yi ba shi ta ilimi yake yi ai bincike mai zurfi ai binciko mu al'umma abin da zai ciyar da ita gaba kai ko yanzu da ba wannan ilimin sai kana ganin wai riga ne za ta cika ka amma masu ilimi ba ta riga suke yi wannan na kawo maka ababin malaman boko kawai har sai ga an dauki professor kamun wani comrade har ka ce mishi ai shi comrade ne sai ga professor kawai ya zo gaban daliban shi da wani slipper saka a ce aka san shi comrade ne ku kuna ganin kamun wannan kaskanci ne kuma ga yanan ku da kuke jin daukakan shi zai za ku zauna a gaban shi ya karanta duk a ka'ida yanzu wannan shine madaukaki ku ne makasanta to amma ƙaryen duniya sai ta rika nuna mana kai a in ka sa riga ne ka zama madaukaki ba ta da kallon me yake cikin kwakwalwanka ba me yake kwakwalwanka take mishi me yake zuciyarka take mishi menene zaka kawo mu al'umma na ci gaba duk wannan yanzu mu al'umma mun daina kida shi a matsayin shine cin nasa duk yayin da ka salwantar da lokaci ka bata dare domin kai ka zo ma kai innovation a cikin al'umma a cikin society ka zo ma al'umma da wani abu na ci gaba al'umma banza za su dauke ka to bayan muna ta kokari akan rigar rigunan kuma ya gagare mu muna ta neman manya-manyan motocin sun gagara muna ta neman manya-manyan gidajen ya gagara muna ta neman damun maki na facaka ya gagara da haka mun zama wofi kenan fa mun zama wofi dan dai wannan talaucin namu ba lada ce akwai kuma wanda yake talaka a cikin mu yana nan duk talaucin shi lada Allah ke rubuta mishi da gangar ya zaban makan sa ya zuhudu da ya gane duniya da sharroranta da fitintunin cikin ta sai makan shi kiyamul layl sai ya takura kan shi yake auka ma duniya yadda zai same ta amma ya samu irin damin makin da zai samu duniyan sai ce kai bari in ta ka tsantsan da duniyan nan to duk talaucin da yake ciki Allah na rubuta mishi lada shine al-Imam an-Nawawi ya kawo mana a cikin littafin Riyadus Salihin a cikin muqaddima inna lillahi ibadan fatana qallaqu ad-dunya wa khafu al-fitna nazaru fiha wa lamma alimu annaha laysat li hayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-amali fiha sukuna Allah yana da wadansu bayi masu kaifin tunani me ya nuna suna da kaifin tunani tsallaka duniya sun saki duniya wa khaful fitna saboda sun ji tsoron fitintun da ke cikin duniya fitinan duniya ba sai an gaya ma kowa ba kowa san ta baya ga rudi baya ga shagaltarwa baya ga wahalar da zuciya to dukka gama ba ta kanka sai ta mallake ka tukuna ka zama dan ta cikakke to sai ta zame sai ta waka bu in wani matsayi ka rike sai a cire ka sai ka zama abin tausayi in wani position ka samu na siyasa shikenan sai ka fadi zabe wani lokaci ma har sai yan sanda sun taso ka san kai ka gidan kurku in yaban ka ake sai a dawo ana ta zagin ka ba ku san wadansu shugabanni a kasan nan wanda sun hawo mulki ana yaban su har in ka zagi wani shugaban ma sai a yi maka duka sai a kusa kashe mutum amma sun sauka ana Allah ya kine musu Allah ya isa ba ba ku san irin waɗannan shugabannin ba to wannan duk yana daga cikin ruhi irin da duniya to irin waɗannan fitintunan duniyar su ne bayin Allah masu kangaro suka gani sai suka yi watsi da duniya nazaru fiha wala ma alimu annaha lisal hayy wa fan da suka yi nazari da kyau sai suka gano duniyar nan ba matabbata bane ga dukkan rayayyi to tunda haka ne ja'alu halujjatan sai suka dauki duniya kaman wani teku ne wanda yake da igiyoyin ruwa ana kuma son ka ketare to ya za ka ketare wattakhadhu salihal a'mali fiha sufla sai suka dauki kyawun ayyuka kawai shine kwale-kwale ko jirgin ruwan da za su hawo su ketare wannan kudu to kaji masu kan gado ke Allah ka shirye tsada mali ce salisan abu na uku dake jawo attara so uttarbiya mummunan tarbiya da mutum ya samu wa da'fu at-tawjih al-munasib lil-abna da rashin ba ƴaƴa fadakarwa irin wanda ya dace akwai wanda yake kullun shi zakan kanin shi da ƴaƴan shi kawai sa musu duniya ne yana nuna musu zan biya muku ko nawa ne ku je ku yi karatun nan in kun yi karatun nan nan ne rayuwar ku take ni ma bai cin ne degree bai cin ne masters din nan bai cin ne kaza ya za a yi in zama abin da na zama inna ma utitu ala ilmin indi irin da yadda karu ne rika tutiya cewa duk duniyan da na samu ala ilmin indi ilmin da nake da shi ne ya bani saboda na yi karatu haka kullum yake cusa ma ƴaƴansa in kuka yi karatun nan ba fa karatun Allah da annabi ba in kuka yi karatun nan ko nawa ne zan iya kashe mu in kuka yi karatun nan anan ne gatan ku suke anan ne kaza duk ya dauki tawakkali akan Allah ya dauki rububiyyar Allah na Allah shike ciyar da bayansa yake shayar da bayansa yake tufatar da bayansa shine ar-rabbu shine yake ba su abubuwan da rayuwar su ke gudana duk ya tarkata ya nuni ya nuna musu cewa akan karatun da suka yi da haka yayin da suka gama karatu suka samu aiki babban abin da ke cikin tunanin waɗannan ƴaƴan dama karatun kawai shine sirrin in mun yi shi arziki ya samu to da haka duk abin da zai riki to duk riban wurin shine arzikin dama da baban shi ke dora shi akai akan wannan zai cuci wasu zai damfaru su zai kamu ya muya zai rashin gaskiya shi kadai zai iya cinye dukiyar mutum miliyan daya saboda me dama baban shi ya gaya mishi kawai karatun shine sirrin in kai karatun to duk abin da ya biyo bayan wannan to riban karatun bai dora shi akan tsoron Allah bai dora shi akan tsoron gidan lahira ba bai dora shi akan cewa duk abin da ya shigo cikin hannunka a duniya ya fita gobe kiyama akwai hisabi tsakankanin ka da Allah kowace naira kowace dubu ɗaya kowace ɗari biyar sai Allah ya tambaye ka yadda ka same ta kuma sai Allah ya tambaye ka yadda ka kashe ta kwata-kwata bai ma ƴaƴan shi irin wannan ba bai kazanta musu duniya irin yadda manzon Allah ya rika kazanta musu habbai duniya ba kullun girman duniya yake nuna musu wanda ko manzon Allah yana nuna musu habbai inda duniyar nan ta kai darajar fifikin sauro a wurin Allah to kafiri da ruwa makwalfin ɗaya ma Allah bai bashi ba amma Allah ya dauki duniyar banza ce shi yasa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik shi yasa Allah yake ba arna ya ba kafirai ya ba mushrikai ya kuma ba mummunai saboda me ce saboda banza ce ita duniya to bai nuna ma ƴaƴa haka ba da haka ya gina su ne akan mummunan tarbiya khassatan ma'ama yarawnahu hawlahum min anwa'i tarafi wal bazakh musamman kuma kullun yana kafa musu hujja da irin abin da ke kewaye da su irin na facaka da kecere ne yana nuna musu cewa to duk wannan da kuka gani karatu suka yi digiri suka yi masters suka yi ya karanta kaza ne ya karanta kaza ne akwai wani bawan Allah na gaya muku lokacin da zan tafi Saudiya 1998 ya ce in ka je me za ka karanta na ce insha Allah ina fatan ko in karanta shari'a ko in karanta hadith sai ya ce kai in za ka je ka karanta economics ka je ka karanta in ka bata ma lokacin ka a shirman banza to wallahi haka ya faɗi in ka bata ma kanka lokaci a shirman banza shi shari'an nan da na faɗi shirman banza ne hadithin nan da na faɗi shirman banza ne ka je ka karanta economics shine za ka yi arziki
shine za ka yi arziki. To ba mu karanta economics din ba. Sai muka karanta Qur'an wa ulumuhu. Sai kuma ya kasance wani lokaci kai kake tallafa masa. Shi da ya karanta ilimin da ba na banzan ba. Haka duniya take. Duk iya abin da Allah ya tsaga rabanka ne a duniya kafin ka mutu sai ka ci shi wallahi. Sai ka mallake shi. Haka ma malaika Jibril ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mazala shi inna ruhul qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Babu ran da za ta mutu sai ta ci iya arzikin da Allah ya diba mata. Yace fattaqullaha wa ajmilu fi qala. Ku ji tsoron Allah ku cauta ta hanyar neman abinci. Ko shi yana tada in ka karanta Qur'ani ko hadisi ko shari'a ka karanta shirman banza. To ka zo yanzu wannan ni fa ba dan shi bane. Amma yi irin wannan qurum din me kake tsammani idan dan shi yazo yace baba ina son zan je in karanta shari'a. Kana tsammani me zai ce mishi? Kila sai ya daina magana da shi kwana 40. Ko ya tsine mishi. Me ne dan dan yace zai karanta shari'a? To kaga wannan yana daga cikin dalilan da ke haifar da atara. Gaba ta gaba rabi'an mali ce abu na hudu kafaratul mali wa wafratu ni'am yawan samun kudi yawan kudi da ake da su a kasa da yawan kofofin facakan su ma suna sa ko mutum beninin ya zama dan facaka ba sai ya zama dan facaka kudi yawa a kasa irin dai Najeriya kudi mare tsari kudi mare tsari akwai kasashen da suna da kudi mai tsari duk shigan kudi da fitan shi an sani kuma akwai control din da ake yi na kudin nawa za a buga nawa za a fitar nawa ake son shiga hannun jama'a amma kasan da akwai kudi ba tsari na san kila kun ji wani fira da wani dan majalisa na jihar Zamfara yayi a gidan wani radio da yake fadin sun je kawo wani guri da ake hakan mai yace wani bature ya bashi dala miliyan kaza ai kun ji wannan a Sokoto ya bashi dala miliyan kaza yace dan majalisa ka dauka kawai yace ba zai dauka ba yace amma baka dauka ba ba wani abin da wato yana kawo irin yadda Najeriyan take cewa shugabannin duk zani a duk kasan da muke samu mai hankalin mu kwance tsufura kenan irin Najeriya da aka ga arziki amma mare tsari ga arziki mare tsari fura sai su zo su tace arzikin da hadin gwiwar ɗaiɗai kun ƴaƴan kasan to da aka ga kuɗi ya mamaye ko ina amma mare tsari to da aka dole a yi fashaka dole a yi kaɓanna a ce wal ɗin da ke Najeriya an san yadda ake haƙansa an san abin da ake yi shi an san amfanin da yake wa mutane man fetur da sauran ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa an san tsarin da ake haƙansu an san yadda ake sarrafa su an san amfanin da suke yi to amma ga dukiyar amma ba ta da tasiri a zamanin gwamnatin da ta gabata akai ta ƙaryan an tatso kaza daga yancin hanci da rashawa an karɓo miliyan kaza an karɓo biliyan kaza to me aka yi da wannan biliyoyin nerori ko jam ba ɗalibi ɗaya da aka biya ma jam a ce yau an karɓo wani kuɗi daga wani azzalimi da ya ɗiba sai a ce to yau ɗaliban Najeriya wanda za su yi jam mutum 100,000 ne to da wannan kuɗin aka biya musu kuɗin jam da aka ba ɗalibin da zai biya kuɗin jam a yi sai mu ce an fara ragewa ko ba haka ba ƴan Najeriya yanzu ba wanda zai je asibitin gwamnati ya sai kati duk kuɗin da yake daga 2,000 zuwa ƙasa ya je karɓi magani kyauta kuma na rantse da Allah kuɗin tasirin shi da ya fi wannan ba za a iya ma kowane ɗan Najeriya hidima da kuɗin da aka karɓo daga hannun azzaliman nan na shekara uku asibitin shi da lafiyan shi da makarantansa to amma sai dai a cewa an karɓo kuɗi amma ina kuɗin ko kun san yadda aka yi da kuɗin na taba ga ya muku cewa a kasar Saudiya lokacin da ake aka fara yakin Gulf ina jin 19 nawa ne 99 ne ko 2000 ne din dai a lokacin nan na san muna Saudiya a lokaci daya aka sayi motoci guda 200 aka ba jami'an ƴan sanda na Jidda nagarin Jidda kawai motocin ƴan sanda guda 200 saboda a lokacin nan an samu riban mai saboda Kuwait ba ta iya fitar da mai a lokacin nan da haka sai kasance Saudiya ta samu rara ta samu riba mai yawa na man fetur sai aka ce to ya za a yi da riban sai aka ce to ai wani tsari da kowane dan kasa sai ya amfana da wannan riban to shine sashin ƴan sanda Jidda kawai an ba ta motoci guda 200 na ƴan sanda da abin da zai gudanar da motocin da man su da gyare-gyaren su da wai an fitar da kuɗi an samu ni na ga motocin da ido ne to haka fa aka ba Makka haka aka ba Madina haka aka ba Riyab haka aka ba Taif haka aka ba Dammam haka aka ba kaza wannan a sashin jami'an tsaro kenan a harkan ilimi ko ban karanta dai wani abu ba amma tunda suka yi ba tsaro haka nan to ballantana harkan ilimi ga ma tasirin shi nan kuna ganin yadda suke daukan ƴaƴan ku suna kai su can su yi karatu kyauta su ciyar da mu su shayar da mu su baka kuɗin da zaka sa aljihu duk wani wanda ya tafi Saudiya galibi in kaga abin da muka tara a rayuwar duniya to source din daga kasan Saudiya ne aure da muka yi daga kasan Saudiya ne kayi hajji kayi umara duk sati in kai dama kai umara da kuɗin halal na ƙasar Saudiya ne a ciki wani ya zo ya kukuta ya gina gida wani ya sai wani abin hawa wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza duk da kuɗin Saudiya ne amma mu uwan mu gata nan ta kasa yi dan albashin ma da za a baka yanzu gwamnoni suna bukun so ba za su iya biyan 70,000 ba kuma na rantse da Allah muna da kuɗin da za mu biya 200,000 duka ma'aikatan Najeriya mutum nawa ne ma'aikatan gabaki daya na gwamnatin tarayya mutum nawa ne to kaga irin kasan da muke ciki ga dukiya da yawa amma mare kan gado mare tsari idan da an raba arzikin kasan nan ana iya ba kowa kila yanzu a ce kowa tura akauntin shi a tura mishi miliyan 10 wani sai ce kai kai duk 'yan Najeriya duka kuma wallahi tallahi kudin yana nan kamar ba a taba ba kamar ba a taba ba to amma ina shine malai ke cewa fal malu yu'mi wa yusim shi ita dukiya tana kurumtarwa tana makantarwa dukiya tana kurumtarwa tana makantarwa shine wani malami ya ce akwai dan su mutane uku da ba a ganin sun yi hauka sukan iya zama mahaukata amma ba a ganewa a ciki akwai mai kuɗi sai ya ta hauka amma sai a riga kai wani kuɗi fa na haukata shi haukan fa yayi sosai amma ba a gane ba ana ganin kawai kamar kuɗi ne da yake da shi to kuɗi yana makantarwa yana kuma kurumtarwa sai mutum ya zama kuɗi ya sa bai jin gaskiya ballantana ya gane bai ganin gaskiya ballantana ya gane wa yad'u ila ar-ruqul dukiya tana sanya mutum ya karkata ya ta zalunci ya karkata ya bar gaskiya wal muta'a yana sa mutum ya ta jin daɗi kawai war raha ya miƙe kafa ya ta hutu wa yadfa'u sahibahu ila al-bazh wal infaq fi ghairi haja kuma samun kuɗi na sa mutum ya tafa caka ya tafitar da kuɗin yana kashe su a inda yake babu buƙatu a kashe su abin da za a iya ne 500 sai wani sai ya je ya kashe naira miliyan 2 akai kamar yadda muka ta karanta misali a baya akan layin waya kawai ba 500 yanzu ake sayar da layin waya ba wani sai ya je ya sayi layin waya miliyan 7 me yasa saboda akwai kuɗin ya makance ya kurmance bai ci bai gani faqad qala ta'ala alhalin Allah subhanahu wataala yana cewa kalla innal insana la yabagha yace haka ne lalle dan adam la yabagha ya kangari yayi girman kai me yasa arrahu stagana saboda ya gaina da kudi ya ga shi modaci ali yace wa min ajla suwar tughyani wa awdahiha yana daga mafi girman misali ko hoton girman kai mafi bayyanan hoton girman kai al-fatar bin ni'ma shine takama da ni'ima Allah ya ba mutum kudi sai ya rika takama da shi to wannan babban hoto ne da zaka gane wannan mutumin mai girman kai wal infaqu fi ghairi haja mutum ya rika kashe kudi a wurin da ba bukatun sai an kashe tarafan saboda kawai holewa da facaka wa mubahatan saboda takama wa hubban lubhur saboda kawai yana son ya rika fice a rika buga misali da shi ana cewa ai sai shi sai wani sai wani Allah ya shirye tattau ina ganin zamu dakata a nan in Allah ya soya da zama ta gaba sai mu dora daga inda muka fara abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu dada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka raba mu da attara Allah ka raba mu da attara Allah ka raba mu da attara Allah ka ba mu yalwan arziki mai yawa wa mai amfani wanda ba zai kangarar da mu ya shagaltar da mu da gaskiya ba Allah ka tsare mana imanin mu ka tabbatar da daga dagan mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya abinda ya samu yan uwan mu musulmi a jihar Borno da jihar Plateau da jihohi da dama har anan ma Kaduna anan Zaria da wurare da dama a cikin kasar nan muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa ya zama kafara gare mu waɗanda suka mutu a ciki Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suka rasa dukiyansu Allah madaukakin sarki ya maye musu da mafi alkhairi Allah ya sa ya zama daukakan daraja gare mu duniya da lahira Allah ka daukake mana wa'innan musibu da fitintunu ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum